وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنا ما تبارك مدى أسبا بارك مدى ساكي كرسان تشيوا أولنا رانا مي البركة رانا الأشرين بيار بيوتر رمضان شكرا تدبو دير ريهدو دا أربعين دبيو هجرية وندكما شين يداتي دا بقوي gawatan mayu shekara ta 2021 miladiya yau muna darasi na farko a cikin sabon darasi da zamu yi da yake magana akan hukuncen kwalliya da ado da gyaran jiki na mata hukuncen kwalliya da ado da gyaran jiki na mata da ma tsafta gabaki daya wannan shine darasinmu na farko insha Allah ga din muna da rai da lafiya zamu dora mu ci gaba dan darasin yana da yawa darusan suna da yawa kware da gaske Allah ya ba mu ikon fadan daidai kuma ya sa ku fahimci karatun kenan dai karatun mu duka zai kare ne akan harka ta tsafta harka ta gyara jiki musamman ga iyaye mata dan ku babban jarin ku a rayuwar ku shine tsafta da gyara jiki a tarihi ba san mace da kazanta ba tarihi ba san mace da kazanta ba namiji shine kazami amma mace an san ta da wanka da gyara jiki da mutunta suturarta da sauransu musulunci yayi kira zuwa ga tsafta ta fili da ta ɓoye tsarki na fili da na ɓoye tsaftar da take ɓoye korar ƙazantar da take ɓoye shi ne musulunci ya hana a rinƙa yin hasada datti ne na zuciya da ƙullata datti ne na zuciya da fushi da wani datti ne na zuciya duka musulunci ya ce a tsarkake wannan na badi ne kenan Allah ya ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji karka sanya mana wani kiyayya ko fushi ko kullata ghillu ga ƴan uwan wanda suka yi imani lalle Allah kai mai tausawa ne mai tausayi ga wannan aya ta yi kira akan tsaftar zuciya kada wani ya kullaci wani don kazanta ne kada wani ya ainihin yi wa wani hasada don kazanta ne annabi ya faɗa a cikin hadisi sahihi riwayar Imam Bukhari cewa la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru ku daina fushi da juna ku daina yin hasada wa juna ku daina juya baya وجونا وكونوا عباد الله إخوانا كذا مباين الله يوم وانجونا ولا يهل للمسلمين أن يهجر أخوه فوق ثلاثة أيام بهالتك المسلمي يقول الشيخ دم وانسى صمد فانا وكبا وانا حديثي نيلي كما قنا أكرم وتطريكي نباتني صبت تباتني كر أبدا تيدا كذانتا أتشين أينهم واتو زوتيا تو كم مسلمين شيادة ينكرا akan tsaftace gangan jiki gyara jiki kamar yanda umarni ya zo mana daga hadisai ingantattu ana so mutum musulmi ya fito a cikin yanayi mai kyau yanda ƴan uwansu za su gan shi kowa zai gan shi sha'awa ya burge shi da haka musulunci ya kira ya zuwa ga rinƙa yin alwala ya dai musulunci ya kira ayi alwala musulunci ya kira a rinƙa yin wanka musulunci ya ce a sa kaya mai kyau musulunci ya ce a kiyaye da wasu sunnoni na fitra, abin da ya shafi aske gashin gaba, yanke farce da sauransu. Musulunci ya yi umarni musulmi ya gyara wajensa, ba a so ka fito yanda za a kyamace ka a gaba a san ganinka, ana so ka sa turare. Musulunci ya ba da wato damar saka turare, kuma lada ma ake samun sunna ne. Wankan mumini, alwalar mumini duka tsabtace siya, tsabtace wajen take ta zahiri kwarai da gaske. Kuma waɗannan alwala da wanka sharaɗi ne ma na ingantuwar sallah. Duk wanda wanka ya kama shi yana janaba, yayi sallah bai yi wankan nan ba, to bai da sallah. Haka bayan da za a yi mutum ya zo yayi sallah bai da alwala. Duka waɗannan dalilai ne da suke nuna mana samuwar wato tsafta a musulunci da gyara jiki. Al-Islamu dinun nazafa, addinin musulunci addini ne na tsafta. Ya kwadaitar akan tsafta, dukkan nau'i na tsafta, na ciki da na waje gabaki daya. Suturarka ka wanke ta, ba daidai bane mutum ya bar kayansa da datti da kazanta. Wurin zama mutum ya tsaftace shi, sannan ɗabi'ar ka ma ka tsaftace ta. Musulunci ya yi kira zuwa ga wannan cikin ga hadisai da dama. Yanzu ga maganar wanka, ga maganar alwala. Wajibi ne, akwai wuraren da Allah ya wajabta a yi wanka. Kun ga addini ya zo da tsafta, inda Allah ya ga dama zai iya cewa a yi wannan hukuncin da wani abu ba wankan ba. Allah ya wajabta a yi wankan janaba. Ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Malu shahid, junuban, in mutum yana da janaba bai isa ya shiga masallaci ya je ya salla ya ibada ba sai ya yi wanka hatta taghtasilu. Allah ya wajabta wa mace lokacin da ta yi jinin al'ada, lokacin da mace ta yi jinin nifasi na haihuwa, babu abin da zai alaka da ita na aure ko sallah sai har in ta yi wanka. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وانا آياتي لنكاو تتنع مغانا أكام مهمان شنطبتا دي مهمان شنوانكا الشريعة أقول لدي تقولي لك اسكينا نيميتا أتكين تنبيوي لذيني الله يأتي كرأك سنشماتا سيهر إنسني وانكا sai sun gyara jikinsu. Amma fa idza tatahharna ay bil ma'i, in suka tsarkaka da ruwa, kamar yadda Ibn Abbas yace, to a kusanci su. Yace ittafaqal ulama'u an al mar'ata la tahillu ba'da infita'il hayd illa ba'da iktisaliha. Malamai sun yi ittifaqi, idan mace tana jinin al'ada bi halatta mijinta ya kusance ta bai sadu da ita saduwa ta aure da aka saba har sai in tayi wanka ko kuma tayi taimama. Da zarar kin gama al'ada, mai gidanki ya buƙace ki, to kar ya kusance ki sai kin watsa ruwa kin yi wanka. Ashe addini ya ce ayi tsafta, saboda kin zauna cikin jini kwana da kwanaki cikin janaba, to ki tsafta ki wanka. Idan kuma ai haka ba, to in ana so ko namiji ya mafarki ya zubar da maniyyi. Nana Aisha take cewa wata mata ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, anna imra'atan qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hal taktasilu al-mar'a idza ihtalamatku idza hiya ihtalamat wa ra'at al-ma. Ya annabi, yanzu mace idan ta yi mafarki ta ga ruwan mani ya zo mata, shin sai ta yi wanka? Manzo Allah ce na'am. Kwarai kuwa, kin ga ashe wajibi ne idan an yi mafarki an fitar da wani abu to sai an yi wanka. Kai wannan addini namu yana da tsafta kwarai. Hadisin Imam Muslim kitabul haidh yace babu wujubul ghusli 'ala al-mar'a bi khuruji al-mani' minha. Babin da ke magana akan wajibi ne mace ta yi wanka idan ta fitar da maniyyi. Sannan an shar'anta yin wanka idan mutum ya shiga musulunci. Duk da akwai sabanin malamai, shin wajibi ne idan mutum ya musulunta zai wanka ko kuma mustahabbi ne? Wasu malaman suka ce wajibi ne, dole ne, duk wanda yake kafiri ne yayi kalmar shahada zai shiga musulunci sai yayi wanka. Ashe kun ga abinda ake shigowa musulunci ma da shi tsafta ne. Wasu ne suka ce mustahabi ne. Ala ayyi hal dai, ana so dai wanda zai shiga musulunci wato yayi wanka. wannan na wajibi kenan. Idan mun zo kan sunna kuma akwai inda shari'a ta sunnan ta aiwarka, ya zo a shari'a Nana Aisha ta ruwaito cewa sunna ne duk juma'a mutum musulmi yayi wanka, namiji ko mace, musamman dai ma maza. Hadisin ya zo ne akan maza, dan mata kaman insha Allah sun fi karfin a ce sai a sati sau ɗaya za su yi wanka ai. Amma Nana Aisha take cewa ma kana nasu yantabuna aljumu'ata min manazilihim min alawali, mutane suna zuwa masallacin juma'a daga gidajensu dake awali, sai su zo cikin wani yanayi ga kura ga gumi a jikin rigarsu ko suturarsu ko kuma fata da suka daura. Nana Aisha take cewa fatakhruju minhum ar-riha, sai a samu iska wato mai wari, wari shine riha yana fitowa daga cikin su. Sai wani daga cikin waɗannan mutane ya zo sallar juma'a, ga jikinsa da datti sati guda bai yi wanka ba, ga wari yana fitowa a jikinsa, ya zo gurin manzon Allah ta ce a lokacin annabi yana wajena, sai manzon Allah yake cewa law annakum tadahartum li yawmikum hadha, Allah sarki annabi kenan, mutum ne ya zo wajensa wani abu ya kawo shi sai ji yana wari, kuma ranar juma'a ne kuma ya zo sallar juma'a ne, sai annabi ya ce a'a, ina ma da za ku rinka yin wanka saboda wannan rana ta juma'a, li yawmikum hadha, to kenan wannan mace ma ta shiga tunda saboda ranar ne, in dai wankan juma'a saboda rana ake yi to mata ma sun shiga, idan kuma saboda sallar juma'a ne ake yin wankan juma'a to kenan mata ba dole bane akan su. Allah ma ya kiyaye mace ta zauna ta kai wai har sati guda ba ta yi wanka ba. Wannan hadisi ne da yake nuna mana an so ai wanka. Sannan kuma akwai hadisi da ya nuna bayanai na malamai kuma da suka nuna alal aqali din lalacewa mutum musulmi yayi wanka sau ɗaya a sati, saboda wallahi mutum ba zai gani ba, in mutum ya jera sati biyu sati uku bai wanka ba, ba zai gani ba, zai cuci kansa ya cuci gangan jikinsa, sannan kuma ya cuci mutanen da yake mu'amala da su. Idan mutum yana yin wanka alal aqali dai ko yaya to yana taimakawa wajen gyara masa kyawun jikinsa, yin wanka yakan sa ya fitar da dauda a jikin mutum. In dai kai wanka, in dai kina wanka to ba yanda za ki shigo cikin mutane kina doyi, amma wallahi duk wacce ba ta wanka to ba wanda za ta fara cuta a duniya mijinta. Kiga miji ya zo wajen ki yana haji an watsa ruwa ko yau, kai ai abu bai yi ba, miji ya zo yana magana yana cewa kin yi wanka ko yau, kina matar aure, a ce sai mijinki ya tambaye ki kin yi wanka, ko kin zuba mijinki ruwan wanka ya ce a je ki fara, saboda ya san ba za ki yi ba, da ya san da zarar ya yi wanka ya bar gidan nan insha Allah ba za ki yi wanka ba. Wata mata take ce mu tab ai malam inda a ce maza suna haduwa da mata jiki da jiki a wani taron ko wani bikin, in aka hadu wata in ta zo ta zauna kusa da kai, yadda ka san wato ledar daddawa ne aka zo aka ajiye a gefenka, zaka ji kurin tana wani bugawa, wani gumus yana tashi. Wannan mata kin kunyata mata, kazanta bai ba sifar mata bane kazanta. Kuma ina wannan magana ne ina gaya muku sani, wallahi shine sirrin da zai rike ku a wajen mazajen ku da mutunci. Duk lokacin da kika bari namiji ya gane kazantar ki to ya gama rena ki. Wani ma watso miki tsummo kana dalla ta ciki take wanka yake banza ka zama banza ka, kin ga wannan ya shiga da wulakanci, bai da kyau. Wai kina tara sabulu, miji ya kawo sabulu dan kar a ce kina lalata sabulu, sai ki yi wanka kina lallaba sabulu, ki murje shi sosai ki wanka, in ya kare Allah ya kawo wani wanka biyu uku hudu abinda Allah ya hore, zaki ga jikinki yana kyau, yana ma da sha'awa masha Allah, ba wanda zai ganke ya mace ki, ko tsohuwa ce kuwa wallahi tana wanka zaki ganta tas insha Allah. So yana da kyau a kula da wanka, kuma yadda musulunci ya wajabta ainihin wato wanka ko in ce ya sunnanta wanka, kamar yadda ya sunnanta wanka a wurare da yawa, kuma an ce ma ai alwala a wurare da yawa, Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayni wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum junuban fattahharu. Kun ganin Allah ya kwadaitar da ai me, ai wanka. So ya ku iyayena mata, wannan karatu namu ne yana da alaka ne da me, da yin wanka da gyara jiki. To bayan wannan akwai abubuwa kuma na kwalliya da kuma wato cire su a jikin mutum, shi ma ado ne, rashin yin su kuma kazanta ne. Zan kawo mana su yanzu a jere a gurguje, azzina da sunanul fitra, wasu sunnoni da Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata su a cikin hadisi ingantacce riwayar Bukhari da kuma Imam Muslim. Manzo Allah ya yi bayani akan al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitra, akwai al-khitan, akwai al-istihdad, akwai taqlim al-adhafir, akwai natf al-ibti, akwai qas al-sharif, kaciya. Da maza da mata duk suna yin kaciya. Zan zo yi magana akan kaciyar mata, duk da ba fiyayi ba. Akwai yayin cire gashin gaba, idan mutum girma ya kama shi gaban sa yana fitar da gashi, namiji ko mace kasan ta ne barin wannan gashin, yanke farce. Lalle ne mata ku sifantu da sifa ta yanke farce, ku daina barin zuruzurin farata kuna kartan mijin ku. Wata ta je mika wa mijinta abinci, ta yanke shi da farce kar sai jini kawai, saboda ba ta yanke farce. Cire gashin hamata, ana cire gashin hamata da cire rage gashin baki. Akwai riwaya da ta zo ashirun min alfitra, rage gashin baki, i'fa'ul lihya, cika gemu da yin aswaki, shaka ruwa da yanke farce, ghaslul barajin, wanke irin gaba din nan inda yanke, wato inda fata ta tattare a jikin yatsun mutum. Haka kowane mutum idan ya miƙe hannunsa zai ga akwai inda fatarsa ta tattare, shi ne barajin. Sannan kuma cire gashin hamata da kuma yin tsarki, duka waɗannan sunna ne daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Imam an-Nawawi a ƙarƙashin hadisin yake cewa wa ma'anahu annaha min sunanil anbiya sallallahu alaihi wa sallam, sunnoni ne na annabawan Allah. Abu na farko kaciya, ana yi wa maza kaciya kun sani, kuma ana yi wa mata ma kaciya. Abinda ake nufi da kaciyar mata shine a yanke wata ƴar fata akan farjin mace, kamar irin dan fatan nan da yake kan zakara, saman kan zakara akwai dan fata haka mai dan laushi. To a gaban farjin mace akwai fata da yake dagowa a farjinta. To wannan shari'a ta ce a yanke mata shi, a rage shi kadan, ba da yawa ba, kadan, yana daidaita mata yanayi kuma ya ƙara mata kyakkyawar alaƙa da miji. Sannan kuma barinsa yakan iya fitowa yana tayar da sha'awa, da wani abu ya taɓa shi sai sha'awa mace ta rinka tashi. To shine zaka ga wata mace tana yawan kukan cewa ita kullun tana cikin wani yanayi, bata jin daɗi, sha'awa ta yi mata yawa. To yin wannan kaciyar ta mata da Annabi ya ce ai yana taimakawa wajen daidaita sha'awar mace. Kin san komai ana so ya zama a daidaice. Yanzu namiji idan sha'awarsa ta yi yawa sai ya je ta zina, ita neman mata na banza na haram. Ita ma mace in sha'awar ta yi yawa sai ki ga ta fara wasa da shedanci. To wannan kamar yadda malamai suka ainihin wato yi bayani kenan. A wajen malikiya, malaman malikiya suka ce wannan kaciya ta mata makramatul linnisa'i, karamci ne, girman mace ne. Duk da mu anan al'adan mu ba fiyayi ba, da wahala ki ga an yi wa mace kaciya, babu ma mata masu kaciyar, ba a iya ba, ba a saba ba, amma sunna ce, walaysa biwajib, ba wajibi ba ne. Ina jin mu malaman mu nan bangaren an ɗauki wannan fatawar ta cewa ba wajibi ba ne, amma kuma rashin yin kaciyar yana jawo matsaloli da yawa. A wajen malaman Shafi'iyya wasu suka ce wajibi ne kaciyar mata, wasu kuma suka ce sunna ne kaciyar mata. wasu kuma suka ce mustahabi ne a ciri wani abu kadan a wannan fata ta gaban mace, amma wala yubalahu fil qata, kada a wuce gona da iri a zurfafa wajen yanke wannan, yana iya cutar da mace ta dogon jinya. Wajibin kaciyar mata sai in ta balaga ne yake zamantowa wajibi, amma in tana karama mata balaga ba, ba dole bane. Sai dai ana so ga ubanta tun tana yarinya karama, kamar yadda ake wa yaro kaciya tun yana karami, ita ma tun tana yarinya karama, in an samu masu iya kaciyar mata din sai a dan yanke gurin, sai ta jinya a sa magani shikenan, sai ta tashi masha Allah tabarakallah, babu wata damuwa. Haka malamai suka faɗa, Allah ya musu rahama. Malaman Hanabila suka ce innahu makarmatun fi haqqil inas, kaciyar mata din nan wato girmamawa ne akan wato mata, amma fa walaysa biwajibin alayhinna, ba wajibi bane ba. Akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wanda riwaya ce sananniya, kamar da Imam Ibn Qudama ya kawo hadisi a cikin Mughni, yayi bayanai sosai. Annabi yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba'a wa massa al-khitan al-khitana, yayin da namiji wato ya sadu da mace, kinaya ne jalasa baina shu'abiha al-arba'a, ma'ana namiji ya sadu da mace a tsakanin gabobinta guda hudu, hannayenta biyu da gwiwoyinta biyu a tsakiya, yayi alaka da ita, kuma kaciya ta shafi kaciya, shine wa massa al-khitan al-khitana, ma'ana kaciya ta hadu da kaciya, kaciyar namiji ta hadu da kaciyar mace, ashe mace ma tana kaciya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace faqad wajaba al-ghuslu, to wanka ya zama wajibi. Shi yasa malamai suka ce fi hadal hadith bayan ala anna an-nisa kunna yakhtatinna, wannan hadisi yana nuna mana ashe mata suna yin kaciya a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake rayuwa. To kuma Annabi ya bada shawara ga wata mace wacce take mai yin kaciya a Madina, ya kira ta ya gaya mata, yace la tanhiki zalika ahza lil mar'a wa ahabbu ila al ba'd, idan kin zo yin kaciyar kar ki zurfafa, kada ki yanke fatar da yawa, saboda a barwa mace wannan fatar da ake kaciyan a bar mata ne dai gurgudu, shine yafi mata rabo, shine yafi amfani ga matsayin mace kukanta, sannan kuma wannan shi namiji yafi so, ba a so namiji ba zai so yaga an cire wannan fatar gabaki dai ba, yana rage darajar mace. Sannan ita ma mace kuma idan aka yanke shi aka daidaita shi, to shine zai kara mata ni'ima da kuma jin dadin alakar auratayya da ita da mijinta, matsayi ne da daraja a gare ta. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi Imam Abu Dawud Albani yace hadisi ne sahihi ingantacce. To idan kun gane waɗannan hadisai suna nuna mana dai ashe mata suna yin kaciya. So inda Allah zai kaddara an samu zamani ko a asibiti ko da yake likitocin zamani yanzu ba su son kaciyar mata, suna faɗa da kaciyar mata saboda suna ganin wataƙila akwai abubuwa waɗanda suke za su iya biyo baya na kuskure. To amma bai kamata a yaƙi sunnar ba, tunda Annabi ya ce a yi, sai dai a ba da shawara in za a yi a yi daidai gwargwado kamar yadda Annabi ya ce a yi. Da yawa akwai wanda ba sa son yi wa mata ɗin kaciya kwata-kwata, saboda akwai matsaloli da ake ci samu a wasu ƙasashe da suka yi wa mata kaciya, ake ci samu ɓarna ta biyo baya, ake ta cutar da mata, kamar ƙasar Sudan su abin nasu ya wuce gona da iri, kamar ƙasar Somalia su ma abin nasu na kaciyar mata ya wuce gona da iri, wanda suke zuwa in an sun zo kaciya ma gaba ɗaya wannan fatar ta gaban mace shari ta suke duka. To wannan kuma ya saba sunnar Annabi, kuma yana rage darajar mace, kamar yadda yake rage sha'awar mace, kuma yake rage wato amfanuwarta ga wajen mijinta. So wannan ba daidai bane, kuskure ne, kuma ga jinya da ake ta yi, ta jinya tun daga yadda yanayin gurin yake yana jawo doguwar jinya. Shi yasa da yawa wasu likitoci na zamani suka ci sukan wannan kaciya din ta mata, saboda an samu wasu ƙasashe sun cutar da mata akan wannan, sun yi kuskure ba a samu ƙwararru ba. To amma dai mu abin da muke cewa akwai wanda Annabin ya ce a yi, akwai likitoci na musulunci da suka goyi baya a yi din, amma a yi irin yadda Annabi ya ce, ya ce a cire kaɗan, kuma duk abin da Annabi ya ce a yi akwai alheri a cikinsa, akwai albarka a cikinsa. Abu na biyu, abinda ake so mutum yayi shine al-istihdad. Al-istihdad wato mutum yayi amfani da aska wajen wato shirye gashin gaban sa. Koreza yanzu zamani ma yazo akwai foda, shaving foda ake cewa. Foda ce kawai zaka saya ka shafa komai, in ka shafa sai ka bi kawai ka katse shi kenan ya tafi, ba sai an sa reza ba saboda hadarin wurin. To amma dai wajibi ne a musulunci, dole ne namiji ko mace su rinka aske gashin gaban su. Kuma malamai suka ce wajibcin yana tsananta alal asahi yayin da namiji ya umarci matarsa ta je ta yi, saboda barin gashin musamman ga mace yafi muni, yana cutar da namiji. Idan yayi yawa to yakan zamanto kazanta, kuma yana tara dauda, tunda wuri ne kullun a rufe yake, wari yana bayyana a wurin, da kuma datti ma yakan zauna a wurin, har ma kaga gumi ya lalata gashin ya zama wani irin kala. So ya ku iyaye na mata da kuma mazan, kada wani ya cuci dan uwansa, kai kadai ma baka da alaka da kowa. Idan ya fito kamar yadda gashin kai in yayi yawa ake cirewa, haka farce in yayi yawa ake cirewa, to ana cire gashin gaba, kima ce ta mutum, kuma musulunci ne kuma addini ne. Abu na uku, cire gashin hamata. Abinda ake nufi a cire shi dan ayi tsafta, barin gashin hamata ga mace muni ya isa. Gwanda ma namiji shi din ma dai in yayi yawa, duk inda ya zauna a cikin mutane zaka je na wari. So gashin hamata barin sa yayi yawa kazanta ne, to ana dan ciccirge shi, ana sa hannu, ana dan rarrage shi. Wani lokacin da kansa ma zaka ga shi, saboda shi Allah ya halicci dan adam, gashin ma bai fiye dadewa yana zauna a jikin mutum ba, saboda kullun cikin gumi yake a rufe. To shine zaki zo ki tarar da mace wanda muni ne a gare ta, kiga tayi gumi, hamatatta yayi gumi gaba daya har ya taba hijabinta, to wannan muni ne, kazanta ce wannan, bai kamata ki rinka sifantuwa da wannan ba. Kuma ana amfani da wasu abubuwa na zamani, bayan an cire gashin kuma ana shafa wasu abubuwa na zamani da zai kawar da wannan gumi, saboda wari yake gumi in ya dade a cikin mutum. Ana shafa alimu, ana dan goga alimu, in mutum ya goga alimu zaga gurin ya kame ya rike, kuma bai zai wannan mummunan gurin ba. Kuma ba dadi mutum ya daga hamatarsa a ga wannan gashin a tare. To namiji kuma ji zaka yi yana wani gafi, yana wani bashi, wani karni haka, saboda baya cirewa. Shi ma din zaga idan mai yawan gumin hamata ne, sai ga yana jiƙa rigarsa gabaki daya har kasan ugunsa gashi. To ya kamata a dinga gaya wa maza a ba su shawara su rinka yi. Wani namijin bai karanta addini ba, bai sani ba, kawai zai ta zama miki ne a haka. In ya kwanta bacci, nemo abin gyaran ki, kawai ki gyara masa, bai sani ba, sai dai ya tashi ya ji sumul a wurin. Daidai ne kin yi sunna, kin taimake shi, kuma ba zai rinka fita cikin abokanansa a cikin yanayi mara daɗi ba. Ga wani namijin baya son sa turare, zaki ji daɗi a ce mijinki ya je cikin abokanai yana ɗoyi. Ai babu kaskancin da ya wuce ga ɗa namiji ya je ya zauna a masallaci, in ya zauna a tashi a bar wurin, ko ya zo ya zauna a kasuwa ko a ofis, inda ya zauna ba a zama kusa da shi saboda kazantarsa ta yi yawa. Wannan muni ne wallahi, wannan ba daidai ba ne. So ki taimaki mijinki wajen gyara gashin hamata. Akwai huda mai kanshi da ake sawa, ko ba a cire shi gaba ɗaya ba, sai a sa wannan huda din a tsaftace. Kuma shi ma akwai ladabbai da malamai suka yi bayani yanda ake. Abu na hudu, yanke farce. Ado ne, kwalliya ne, musulunci ne. Dabi'ar barin farce zara-zara, wannan dabi'a ce ta kafirai, dabi'a ce ta Yahudawa. Ba mamaki yanzu haka akwai wata wadda take da dogon farce, yanda ka san mage zara-zara. Kuma koda ku ana tsaftace shi, ana cire daudan cikinsa, ya saba wa sunna, dan zai cutar. Amma akwai wanda suke wai suna bari saboda su yi susa, ko kuma su yi waye da waye da sauransu. To a rinka yanke farce. Duk farcen da ya wuce ɗabi'a, ya wuce al'ada, to zaki ga dauda da kazanta yana zama a cikin farce. Duk inda farce ya dade ba a cire shi ba, to yana tare da datti. Kuma wannan dattin watakila ya zo ya illata alwalar mutum ma, kaga ruwa ba zai shiga ba. Sannan kuma ga cuta, dan mutum zai zo yana cin abinci, yazo ya kama cin abinci da wannan farce da dauda yana sida hannu yana tsotsewa yana shan wannan kazanta kuma ciwo ya kama shi yaje ya kwanta annabi yayi magana akan a rinka cire farce iyayena mata ku sani cewa matsayi ne a gare ku yanke farce kada ku yi sakaci dangane da yanke farce da na kafa da gyaran kaushi kafafuwan mu yawanci mu nan yan Afirka za ku ga kafafuwan kurzu-kurzu ne kamar bayan damo sai an yi daga ciki to ki rinka gyara kafarki kafar mace kan ba kyau ma da mun ga kafar mace da kurzu da kaushi kullun ki samu dutsen ki inda zaki wanka da lokacin sanyi da lokacin damuna da lokacin bazara da kaka'a in kin yi wanka ki goge kafarki kai wani lokacin ma mata haka kawai mace za ta fito tsakar gidanta ta samu ruwa ta jika kafarta ta rinka gogewa ta goge cikin takun kafarta ta goge dunduniyarta ta shafa masa mai yayi kyau ya bada sha'awa haka ake son mace ta zamanto wasu wani ya kawo kukan matarsa kullun sai ta yaga musu mayafi saboda kaushin kafa da farci da an shiga bacci in ta ja mayafin nan ta take da kafa tana ja sai ki kyar ta farke shi yace ya gaji da kaiwa dinki da sayan mayafi da sauransu haka farce wallahi ko kuskure aka yi aka zo zaki kiliya da ke da mijinki kafarki ta dan goge kafar mijinki ko a yanayi na kwanciya kafarki ta je ta shafi kafar mijinki sai ki ya ce kaya ta soke ni ashe ba kaya bane farce kika kafa masa wannan bai da kyau ina muku gwari-gwari dalla-dalla dan Bahaushe ba kula ta ni yana bukatar gwari-gwari da dalla-dalla kullum ina bakin ciki ina ciwon in ji cewa namiji ya kawo fatawa yana kuka da matarsa kazanta take sai in ji kunya kuma nakan zargi wani lokacin malamai masu karantarwa islamiya ko malamai masu da'awa wani lokacin akan bar wannan janibin ba a maida hankali akai baya za a yi a bar mace ta zauna da kazanta ya zo kashe mata aure ai bai mu dadi kwarai da gaske so muna fatan Allah ya ba ku ikon gyarawa akwai abubuwan da mata da maza duk sun yi tarayya akai yanke farce din nan cire gashin hamata da gashin gaba duka wannan ana so ai kuma ya zo ma a hadisi kada ya wuce kwana 40 ba ai ba waqita lana fi qas sharibi sahabbai suke cewa kamar yadda Anas ya faɗa an sa mana lokaci dangane da rage gashin baki da cire farce da cire gashin hamata da gyara gashin gaba Allah na turuka aksara min 40 laila kada mu bari sama da kwana 40 ba mu yi aski ba hadisin Imam Muslim ashe addini ne wannan amma zaki ga mai gidanki yazo da gashin baki ko muzurin gidanku bai kai shi gashi ba zara zara ba kyan gani kaga mutum musulmi da dogon gashin baki wani fa nade shi yake kaman bakin rago kamar kafan rago kaga gashin baki yayi tsawo har yana wani nadewa wannan ba daidai bane ya saba shari'a idan mai gidanki yana barin gashin baki samu almakashinki mai lafiya yana kwance da daddare yana bacci girinka mai kyas kina daibewa kyas amma fa ki kula kake je ki yi na matar da dan annabi mai ya mata sharri yace ke ya daga wuka yanka ne zaki kice a gyara ka nake ci gaba da baccinka akwai abubuwan da namiji ko bai ci ai mai ba kawai sai ai mai kamar yanzu in kafar mijinki akwai farce sai ki bari ya dauki bacci hankalinsa a kwance yana bacci ki zo da nail cutter dinki kina da abun gyara farce kina da razor ki bana ba da shawarar razor saboda tsautsayi a samu nail cutter din nan dan fari mai arha bai da tsada 250 yana kwance sai ki rinka bi kyas kamar dan susa ake masa kyas sai dai in kika je kika hada da fata zaki ga ya tsumbur to an kama fata kenan sai zai yi fada sai ki ce hakuri wallahi farcinka nake gyara ma to sama ake yi wallahi zaki mai na hannu zaki masa na kafa bai ma san an yi ba kamar yanda ake yi wa jariri yana bacci ai duk kun san wannan kawai harka ce ta matar Bahaushe ba kula ta ni ba kwai shine amma kun sani kuna wa yayanku yanzu idan zaki wa danki zaki yanke wa danki farce ba yana bacci kike mai ba to mai gidan shi ma kima tunda bai da lokacin yanke farce galibin maza ba su da lokacin yankan farce dan lokacin yanke farce lokaci ne wani za'id da gyaran kafa da wani sauransu yana kwance akan gadansa zaki ce dan matso haka kai kasa kasa ki samu bokitin ki mai kyau da ruwanki yana bacci kina gurje mai kafa alhamdulillah ma yanzu an samu ci gaba akwai wata sanfefa da ake yi a jikin roba ana kawo ta ko a jikin katako mai kyau kafar mutum yana bushe ma ba sai an sa ruwa ba ana gogewa yana yin tsaki yana gari ana gogewa sai ki ji kafar ta yi sumul in ya tashi ya wanka ya goge sai a shafa masa man shikenan kin yi wa mijinki aiki kin fa karfin kishiya ha ina kina masa wannan ina yayin tunanin kishiya wani shi ai na sha gaya muku akwai sirri da ake rike miji da shi amma matsalar ba ku daukan shawara ki je ki bar miji komai shi zai da kansa yaushe ina mace zan bar miji yana wahala a gaba na ai bai yi ba zai yi ba ina to matsalar ku in kun samu gindin zama kuka miƙe kafa gani kuke dole a yi da ku kuma ba lalle ne dole a yi da ku ba ina fata ana fahimta to wannan kenan sannan wato wanke albaramij da na fada wato iqadul asabi ake cewa idan kin miƙe hannunki haka zaki ga kan gabar hannunki duk gabobin akwai tattara fata ki duba saboda tsabar musulunci yana kula da tsafta har wannan fa ana so a rinka wanke shi ana so a wanke shi a gyara shi dan kada ya zama akwai dauda da kazanta abu na shida aswaki addini ne a rinka yin amfani da itace ko danye ko busasshe ana goge baki dan yana fitar da warin baki aswaki yana tsaftace haƙorin mutum sai kiga in kina dariya a ga haƙorinki yayi haske miji yana son wannan ya ga mace tana dariya haƙorin ta dauki hankalinsa amma kin bude baki ya an ga wani kore kore a can kamar wani fenti aka yi a ciki ina ko aga haƙarin sanyi jajawar kamar an ci goro ina matsala ne ki rinka zuwa madubi ki bude bakinki ki ga inda yake da dauda ko datti ana samun wani lokacin ko dan reza ko wannan abu haka ana kankarewa ki bi inda yake kina kankarewa kuma brush da ake likitoci suna faɗa in za a brush yawanci brush da ake so ya fitar da dauda ta tsakanin haƙori ba goga shi haka ake yi dama da hagun ba shi yasa yawanci za ku ga mutum yana brush amma bakinsa tsakanin haƙorinsa kuma akwai dauda saboda yana haka haka ne yaya ake cusa brush din ake yi ana cusa shi a cikin haƙori ana cirewa ana cusawa sannan a yi sama da ƙasar shi haka sama da ƙasa a danna shi ciki a jawo to zai rinka fitar da daudar da take cikin tsakanin haƙori sai fitar da shi ya shiga cikin baki shine za ku yayi kumfa sai mutum ya tofar sai saduwa to haka ake kai akwai ma yanzu a shaguna akwai wani zare da ake sayarwa na wankin haƙori zare ne na wankin haƙori idan mutum ya zo sai sa haƙorin sai rike nan sai goga in ya ja sai ga yana fitar da dauda yana fitar da wani farin abu duk kazanta ce in ya dade wannan shine yake kore shar kuma wannan dadewar shi yake sa baki yake doyi da kazanta akwai kuma wani wanda ake sayar da shi kuma na roba ne kamar irin abin sakaci amma na roba shi kuma duk lokacin da mutum ya samu dama zai gyara bakinsa sai ya sa roba ce sai rinka sawa yana dan kaushi kamar brush haka yake can cikin haƙori shi ma ana sawa ana cirewa ke mace lokacin da kike son mijinki ya karbe ki hannu biyu to zaki rinka yin waɗannan abubuwa bayan nan ya tafi kasuwa ya tafi gona ya tafi aiki sai ki zauna yau gyaran haƙori zaki kuma ana zuwa wankin haƙori asibiti duk wata uku duka nawa ne kuɗin ba wani tsada kawai ki je gurin likitan haƙori ki ce dakta a wanke min haƙori na baki da lafiya ƙalau haka kawai ana zo ana wanke haƙori za su kwantar da mutum su sa masa inji da na'ura da ƙarfi a goge bakin gaba ɗaya a wanke shi a sa masa koda a duk inda ya dan rami ko na a ciccike a gyara shi a ba wa mutum abun wanke baki akwai kuma nau'i na makilin kala-kala da ake amfani da shi wajen kula da tsaftar baki wani zaki yana sa baki yana yin ƙamshi wani kuma yana kashe cututtuka da suke tsakanin haƙori da dasashi duka wannan mata ya kamata a ce tuntunin kun yi nisa kun san da wannan in ma babu wannan ga na itace nan akwai albarka a aswakin itace tunda annabi ya ce ayi aswaki to wannan itace na aswaki duk wani ice da ake aswaki da shi akwai albarka yana maganin cututtuka da yawa in babu kudin brush da makilin to ga itace nan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi laula anna shuka ala ummati aw ala nasi da ba dan kana tsananta al'umma ta ba ko tsananta mutane to da na umarce su da yin aswaki ma a kulli sala duk lokacin da za su yi sallah to sai na ce sai a sauke wannan hadisin Bukhari ne ya rawaito shi da Muslim kitabu tahara yace wa aksartu alaikum fi siwak annabi yace ku yi hakuri na yawaita muku magana akan aswaki ko to aswaki da shi ana samun yardar ubangiji da aswaki ake samun tsarkin baki duk mai aswaki bakin sa ba zai doyi ba kuma duk mai aswaki zai iya zuwa ya bude bakin sa yana magana a ko ina a kusa da abokin zama ba za a ji abin nan ba ba za a ji bashi ba in ne ana kula da aswaki zai iya yawa mutum yana brush da makilin amma bakin sa ya wari yana iya yiwa ya danganta ga irin makilin din da yake amfani da shi da brushin da yake amfani da shi da kuma yadda yanayin yake hatta harshe ana masa makilin ana masa brush harshe din za ku ga yayi fari solon lokacin to duk dauda ce in an ci abinci ne yake dankarewa yana dankarewa to ana sa brush ko aswaki ana goge farcen ana goge shi dan annabi in yazo yin aswaki ka annahu yatahawwa sai aje yana mana yana goge saman dasa shi saman hakori oke in saman baki inda harshe yake haduwa da shi shi ma yana tare da datti da dauda to shi ma ana sa brush ko aswaki ana gogewa ana gogewa ana gogewa shine idan ka fitar da shi sai kaga kamar alamar jini-jini haka alamar wani ruwan kasa-kasa duk dauda ne gabaki daya to yana da kyau duka iyaye na mata dan ƙara samun matsayi a wajen miji to gaskiya yana da kyau a kula yanzu kamar aswaki din nan yazo a shari'a ana so ai aswaki in za a yi sallah ana so ai aswaki idan hakori yayi ja yayi datti ana so ai aswaki idan za a yi alwala ana so ai aswaki duk lokacin da za a karanta Qur'ani ana so mutum yayi aswaki ana so ai aswaki duk lokacin da mutum yaji sansanan bakin sa ko dandanan bakin sa ya canja ana so ai aswaki ana so ai amfani da itace wani lokacin wani itace da ake ce da shi itacen arak udul arak ake cewa amma malamai suka ce duk abinda mutum zai amfani da shi wani ya kawar da daudar bakin sa zai iya aswaki da shi kuma idan an zo aswaki ana farawa ne da bangaren hakorin dama sai an fara goge na dama an tsaftace na dama sai a zo gaba sai a zo na hagun kuma shine yazo a cikin sunna kuma idan mutum yazo yin aswaki kullun malamai suka ce ya rinka sawa a ransa niyyar cewa yana aikata sunnan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ana so a koya wa yara aswaki tun suna kanana ki rinka sayin aswakin 50 na 30 na 20 ki gutsutsura ki ba wa ƴaƴanki ki ce gashi nan ku rike dan za ku tafi makaranta ku goge baki saboda in an je yin inspection a makaranta ba za a ga bakin ku yayi dace ba wannan abubuwa suna taimakawa kwarai da gaske abu na bakwai shine amfani da ruwa wajen yin tsarki wannan ba sai nayi bayani ba tsarki ya za a imamu shine zai tsarki bai sa ruwa ba ai zai bar abubuwa da yawa so lalle ana son wato ai intiqasul ma ai tsarki kenan a gyara jiki in an yi fitsari ai tsarki idan an yi abun nan bawali ko bayan gida ai tsarki abu na takwas kun ga shari'a dan ta kula mana da gyaran baki sai aka shar'anta mana al-madmadatu wal istinshaq gyaran baki da gyaran hanci duk wannan tsafta ne wannan sune wato priority wurare da suke da priority suke da wato muhimmanci da farko a kula da su duk wannan wurare da nake faɗa boyayyun wurare ne za ka ga shari'a ta ce a kula da shi shine zai inganta mutum hanci yana tare dauda shari'a ta ce a gyara hanci idan mutum ba yana kula ba hancinsa yana iya cika da majina ta bushe shine ake samun cocole in ji ku da fulani da faɗa domin waye cocole ta sono kenan ko a wani gari a ce ta soni to shi wannan cocolen ta sono da ake tarawa a hanci ba a so yasa ana so lokaci lokaci mutum ya rinka kuskura baki ya sheka ruwa a hanci ya face idan majinar tana danya bata bushe ba ruwan da ake sawa din nan in aka face sai ya dawo da ta sonan ko ya dawo da sauran majinar to shi ma idan ya dade a hancin mutum bai ba yana wari to kun ga bai da kyau haka kuskura baki sau biyar ayi da asuba ayi da azhar ayi da asar ayi da magriba ayi da isha'i kuma kowanne alwala sau uku uku ashe gurin yana da muhimmanci a kula da shi shi ma wannan almadmada wal istinshaqu shi ma wannan addini ne kuma shari'a ne duka ƴan uwana mata ana wannan ne dan kula da gyara jiki yawa abu na gaba shine hukuncin yin kwalliya da tsaftace jiki da gyaran jiki ga ƴa mace ku sani cewa tsafta kulawa da jiki ba ya shafi gangan jiki kadai ba, ya hada har da sutura ma. Amma akwai bangarorin jiki da ake masa gyara, kamar misalin hakwari, nayi bayani, kamar misalin ido. Ana so mace ta rinka gyara idanta, ta rinka masa kwalliya da zai dauki hankalin mijinta, wannan shari'a ne. Ana son kula da gashi, gyaran gashi. A'a, dan an nuna muku shar'antuwan gyaran gashi a musulunci, ba shi ne aka ce idan an yi alaƙar aure aka sadu sai an yi wanka ba, sai an wanke gashi gaba ɗaya? Shari'a ta kaddara, ta saka dole in dai mace an yi alaƙa ta aure sai ta wanke kanta. Ashe ba a so a bar kai ba a gyara shi. Kuma koda da kitso a zuba ruwan nan sosai, a ciccuda a ciccuda, in an yi al'ada kuma a kwance kitsa, a fitar da dauda a wanke shi sosai. To yanzu Allah ya kawo mana zamani, akwai salon salon na mata da suke budewa, Allah ya saka musu alkhairi don kulawa da iyayen mu mata. Ki tashi ki tafi da ke da ƴaƴanki ku je salon, tunda mata ne suke yi, amma bai halatta ki je wurin na maza ba. Ki ba da kanki a wanke shi, wallahi a salon din ana faɗa wani kan macen in aka wanke shi, wato yanda kika san wankin kaya masu dauda akai, kin san an wanke kaya masu dauda ruwa ne kauri kuma yi baki kirin. To akwai matar da in aka sa ta a salon din nan ana wankewa, wato kan ruwan wankin kan ba zai gani ba, saboda wato dandakuwar dauda ta masifa a ciki, ba a kulawa. Wani abu ne na sirri, tunda kanku a rufe yake, ba gani ake ba, Allahu alamu ne kawai. So ku ji tsoron Allah, an gano ku kuna barin kanku ba kwa gyarawa. Kuma wallahi rashin tsaftace kai yana cutar da miji, saboda alaƙar da ake haɗuwar da ake, ko ina mijinki yana iya sa hancinsa a jikinki, ba daɗi mijinki ya sa hancinsa a kanki ya ji ɗoyi, sai ya ji kin fita a ransa. Daga wannan zai iya ƙaurace miki na watanni. Wallahi akwai abubuwa ƙanana da suke muku illa a gidajenku, ku gane ba. Sai mace ta zo, ni wallahi na kasa gane masa, ya zo ya ƙaurace mun, yana mun wulaƙanci, in na zo sai ya ce shi kaza kaza, ba ya da ra'ayi. Ke kika jawo wata shegiyar ƙazanta ce da ke, wataƙila miki ma san kina da shi ba, kuma wani namijin kawaici ne da shi, ba zai iya gaya miki ba. Yana ganin in kin ya gaya miki za a yi wani bala'in sabo. To a kan rashin gyara gashi kaɗai namiji wallahi yakan ƙaurace wa mace, kuma ba lallai ya gaya miki ba. Sai ya je ya ɗauki ‘yan mata da suke fidda gashin suna gyarawa. Kina da komai a hannunki, kina da dama. Yo, ko a cikin kuɗin cefa ne, ba sai na wafta ba na gyara kaina? Ai, halal ne ai. Ko ba halalta ba, ko bai halalta ba. In baya kawowa kuɗin gyaran gashi, in ya ba da cefa nan 500, a yi cefa nan 400, a ɗauki 100 a tara. In Allah ya sa kuɗin suka taru, ki sayo lazzanki mai lafiya, ki sayo kondishinanki mai kyau, ki sayo man zaitun ɗinki mai kyau, olive oil ɗinki mai kyau, ki wanke kanki ya gyara, ki shafa zaitun nan, wata ranar kar ma a yi kitsan. Yana fitowa kawai da ya yi sallama ya shigo gida kawai, ki jefa da ɗankwalin. Ƙwarai kuwa ya ganki a haka, ya ce ashe ba dama ce, ki ce kaɗan ma ka gani, dan ma ba ka biya. Da kana biya ai da za ka ga aiki ai. Allah ku, wallahi ina gaya muku magana ce ta gaskiya, mazan wannan zamanin wallahi sai da yaudara. Yaudara ta halal, halattacciyar yaudara. Idan baki masa ba zai je ya gani a wajen wasu mata a wajen sha'awa, kuma Allah ya halatta masa a gidansa ya yi. Dan me zaki zo ki zauna kullun sai kin yi kitso? Wani mijin baya son kitsan, ki tambayi mijinka kitso kake so ko in bar gashin a haka? In yace kitso nake so, sai kika ce manya-manyan kake so ko ƙanana-ƙananan nan? Ƙwarai kuwa ai ra'ayi ne, wani ya fi son tumatumin kitsan, wani kuma ƴan miri-miri nan masu sa ciwon kai ɗin nan shi yake so. Sai ki je ki ta fama ki ta shan panadol da kafino don ki faranta mijinki. Yayi ki yi shi kyau, ki duba madubi, ki ga kyanki, ki ɗauki hoton kan ko yaranki su ɗaukan miki, ki gani ki ga yayi ko bai ba, mijinki ya gani ya sha'awa, sai ku zauna lafiya da shi. Ina gaya muku iyayena mata, wannan kulawa da kanku ɗin shi ne jarinku, shi ne rayuwarki. Ni na sha faɗa a karatu, ni ina tausayin mace tana zaune a wajen mijinta amma baya yi da ita. Akwai wanda kudin zaman ibada ake da ku, amma ba maganar zaman jin daɗi da yalwa ba. So ki gyara gashinki. Idan gyaran gashi yake so irin a bar masa gashin a zuba haka, sai ki gyara, sai ki bar mai a zube. In kina kawo mai abinci kuna hira da shi a zube, yana gani, saboda mai ya ganki kema ta halal,
kar ya fice ji ga wata ce mai sha'awa ko ya je ga wata a television duk ya gigice ko wata ta zo wurin sa kasuwa ta fidda dan gashi saboda bai saba ganin gashi ba mata sa bata cire mai duk ya gigice fitar masa shi ki masa yanda yake so shi namiji bin sa ake ana fakon sa a ga abin da yake so sai a rinka yi masa amma matar ba wani shi mata ba fulata ne sai hakuri sai hakuri gulma dai kun iya gulma hada wuri dai ba magana amma gyara jiki a tsaftace a yi wa miji abin da yake so sai ka dan daga cikin ku ba zan ce ba a yi ba dan Allah iyaye na mata Allah ya taimake ku Allah ya ba ku nasara akan mazajen ku zaman auren ku shine mutuncin ku shine kimar ku in zaman aure yayi dadi wallahi mace zaki ga tana haske tana wani kyalkyali tana wani dan karamin kiba kin gane ku kaman wani ragwarago haka zaki ganta kuma wallahi ba kaji take ci ba tsabar kwanciyar hankali ne in hankalin mace ya kwanta a gida ana ganewa idan ku a gigice take ba dadi in kwai ake tuwon kwai ake mata wallahi ba zai bayyana a cikin ta ba so ku kula da wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai daga cike ni ina ganin amana ne idan nazo na wuce ban yi muku magana ban yi muku wato bayani ba gana na Aisha ita bayan gyaran nata jikin to bata kyalima annaban ba ita ta wuce ma nata yayi nisa na annabi yanzu take yi tace duk ranar da manzon Allah zai fita sai na gyara masa jikin sa in sa masa turare a jikin sa in sa masa turare a kansa har akai take zuwa manzon Allah turare kun ga dai mu ba mu saba sa turare akai ba amma su suna turaren da suke saboda gashin annabi yana da yawa sai ta shafe shi da wani turare mai kamar mai sai ya rinka kanshi kuma ya rike gashin duka tana yi ya zo a cikin hadisi an tambaye ta aka ce bi ayi shay'in tayyibti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda wato inda hurmihi da me kika tsarkake annabi kika samu turare lokacin da zai ihrami tace bi atyabi tayyib na sawa annabi turare da turaren da yafi kowanne kin ji dan Allah wai ashe in zai tafi ihrami zai je aikin umra ita take zaunar da shi ta masa gyaran gashi dan Allah hajiya kin taba daukan kum kin taje wa mai gidanki kai kullun ya rinka fita gashi rabe rabe yabe yabe ba kyan gani kin taba zuwa kin taje wa mai gidanki gemun sa zai fita ki shafa masa mai yayi laushi amma mai gidanki yana fita da gemu a duddunkule kamar an dunkule daddawa haba me amfanin ki ana gane namijin da matarsa take kula da shi daga fitarsa ake ganewa ce kai wannan matarsa ba ta wasa da shaninsa saboda duk gurin da yake na aibu ne ba za a gane ba wata wallahi ita take tsaye da shi ta ce kawo in gyara ma ta yi masa kun kamar yadda za ta yi wa danta ta gyaggyara in wani gashin ya yi yawa ta sa almakashi ta gyara gashin bakinsa ya yi yawa ta rarrage masa gemunsa ta tsaye da shi ta jajja masa shi ta gyaggyara masa ta sa masa turare ya fita tas yana kyalkyali amma ina mu kam sai dai addu'a lamarin yanayin wannan rayuwar da ake ciki tace bi atyabi tibi a wata riwaya tace tayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li hurmihi hina ahrama nayi wa annabi na sa masa turare na gyara shi lokacin da zai fita ihrami in kina so ki ci gado ko ki shiga karkashin garan nana Aisha to ki rinka yin wadannan abubuwa akwai abubuwan da ya zama wajibi kula da shi yayin yin kwalliya da ado wanda a kansa zan tsaya na farko a rinka boye wannan ado sai ga miji bari tsaya anan dan akwai bayanai gobe kafin mu rufe tafsirin ko mu rufe karatun sai in kakkaranto mana saboda an nuna mun lokaci yayi insha Allah a zo da wuri gobe da wuri zamu zo sai mu dora ina fatan kun ji dadin wannan darasi kuma yau kan gida aka daka ba ai kabbara ba saboda an tattaba gida ne sai ku hakuri ku je ku gyara mu ma mazan mu gyara namiji ya zama mai tsafta mai kulawa da jikinsa matarsa ce sha'awarsa ita ma mace ta zama mai tsafta mai kulawa da jiki duk zamu zo su foda din nan su waye waye duka insha Allah in dai Allah ya bamu lokaci zamu yi bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah.